من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جمعة 24 غوات رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لتري هدو لتلاتين دهدو إن شاء الله تعالى أولنا يمتي من البركة منا حدوا قومون هدو أتكي وانا مسلاتي من البركة ودى دمانو فالقران تعالى القرآن من جرمة منا فاتن الله تبارك وتعالى يسامو داتي da dukkan alkhairin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadawa masu karanta alqur'ani, Allah ya sa muna samun wannan alkhairi. Muna karatu a cikin suratul Maida. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu akan aya ta 10, kamar yadda zai muka tsaya a aya ta 9 a cikin wannan sura. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الله تبارك وتعالى القرآن أن أنبتش المثاني أن أنبتش القرآن المثاني ما لم يسكتش سبودا إذن يأنبتش دائي كوي أنبتش وحلا سي أنبتش دائي إن يأنبتش وجا يكن أنبتش الجنة إن يأنبتش دري يكن أنبتش لانا. الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. يا فدي أبن ديتان داو مؤمني تيوى الجنة ذات سامو دكما غابرة تتكما يا أمبتنا كافرين. تتكما والذين كفروا سوكما وسند سوك كافرتا وكذبوا بآياتنا سوكما سوك كريتا آيو يم سن كافرتا سن كريتا آيو يم أولئك أصحاب الجحيم سوكما وأنن سوني ما أبو تاوتر جحيم وتامي قلوة وتامي سننين قونا. الله تبارك وتعالى دي أنبتي مؤمني يا أنبتي مكومة سيتتي الجنة سيكما يا أنبتي كافري يكو أنبتي مكومة سيتتي أبونا وتن جهنم. الله يتيعي سي الله يتاكي كوما تينا ومؤمني دي مسوا أزوزي دي كما تينا تدسو أبونا دي كمالي. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, har yanzu dai muna sake tunawa juna mu sake duba surar nan tun daga farkon ta duk inda umarni zai zo alladina amanu ake kira. Wannan yake nuna maganan kiran gama garin nasu ya kare. Wancan ya faru ne a shekarun Makka, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a Makka kafin hijira da kuma bayan hijira wasu sashin lokuta. Amma mafi yawa kafin hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rinka ce masa ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu, ana kiran mutane gaba ɗayan su ku zo ku yi imani ku zo ku yi imani. to yanzu kuma an zo karshe rayuwa ta zo karshe rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo karshe wahayi ya zo karshe Allah tabaraka wa ta'ala mu'mine yake kira yana musu samarin abubuwan da ya saukar a cikin addinin musulunci saboda me su rike su cigaba da aiki yanzu kam kawai aiki ne ya riga ya zo karshe Allah tabaraka wa ta'ala kaman yana rufewa ne yana tattare abubuwan da suka saura ya gaya wa mutane haka mu'minai kawai ake kira saboda muhimmancin ayyuka haka Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani uzkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'mar Allah da yayi akan idh hamma qaumun an yabtu'u ilaykum aydiyahum lokacin da wasu mutane suka yi nufin shimfiɗa hannuwansu akan ku fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kame hannuwansu daga shimfiɗuwa akan ku ma'anar wannan shine malamai suka ce kissar ghawrus ibn al-harith ɗaya daga cikin kafirai wanda ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tare da sahabbai sai ya ce ya race takobinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya race takobinsa yana kwance sai wannan kafiri ya zo yana zuwa sai ya dau takobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aiko shi aka yi wasu kafirai suka hadu suka yi mitin suka tattauna suka ce gauri shine kawai wanda zai iya jara'a ya je kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka suka hadu suka yi ittifaki suka tashi yana labawa kullun ganin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ya zo daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta ya kishingida bacci ya dauke shi kuma ya race takobinsa sannan sahabbai suna gefe guda suna zazzaune kowa inne suna bangaren su suna ci gaba da harkoki da kuma yin abin da yake gaban su da kawai sai gashi a tsaye a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dau takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare shi yana daga takobin yana zare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude idanuwan sai ya ce man yamnauni min waye kike ya hana ni dauke kanka a yanzu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zare takobi da nufin cewa zai sare kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi madaukaki zai iya hana ni daga kai ya sake cewa man yamna'uni mink annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah waye kike ya hana ni sare kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sake cewa man yamna'uni mink waye kike ya hana ni sare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah shine Allah kawai sai jikin sai daurawa kar sai takobi ya kubuce ya fadi kasa a hannun don haka bai iya daga takobi ba balle shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi don haka sai ya kubuce to da shi da mutanen da suka turo shi Allah ya hana su isowa su taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake gaya wa mutane anan ya ayyuhallazina amanu ya kuwanda suka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah da yayi akan ku idh hamma qaumun an yabtu'u ilaykum aydiyahum lokacin da wasu mutane suka yi burin shimfiɗa hannunsu su sare ku su ci mutuncinku suka yi kokarin yin haka da hannuwansu Allah ya fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kame hannuwansu da gare su wannan shine abu na farko da malamai suka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa cikin wannan bayani ma'anansa shine lokacin da kabilar yahudun banu qainuqa ko kuma banu nadir suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yazo ya tattauna tare da su banu nadir suna nan a cikin madina suna zaune suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yazo yayi magana da su ya tattauna da su akan maganan addini sai suka tanada masa inda zai zauna idan yazo annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna masa gindin wani tsoro cewa a nan zai zauna ashe saman tsoron sun daga wani dutse mai girma an dora shi a sama sannan aka sa wani mutum cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya daidaita to ya turo wannan dutsen ya fado kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya kashe shi to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gare su ya zauna a wannan guri ya daidaita sai Allah ya aika mala'ika Jibrilu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu nan za a turo dutse ya kife shi ya tashi daga wannan guri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana daidaite, malaika Jibril ya zo ya ga masa, sai suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabura yana tashi yana kauce shi kuma wancan mutumin ya turo dutse. Saboda haka sai dutsen ya fadi a kan shimfiɗar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya kuwanda suka yi imani, udhkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imar Allah a kanku, idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum, lokacin da wasu mutane suka yi nufin shimfiɗa hannunsu a kanku ta hanyar nufin kashe manzonku, fa kaffa aydiyahum anku, sai Allah ya kame hannunsu daga gare ku, ba su iya cutar da ku. Wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni cewa waɗannan sun karya alkawarin zaman lafiya, da an yi alkawari da su ba za su cutar da manzo ba, ba zai cutar da su ba, ba za su cutar da musulmai ba, musulmai ba za su cutar da su ba, a zauna zaman lafiya, sannan kuma a yi haƙuri da juna, ba cuta ba cutarwa, kuma kar su hana yaɗa addinin musulunci ci gaba. An yi wannan alkawari da yarjejeniya. In ɗaya daga cikin ɓangaren musulmi ko ɓangarensu ya karya ƙa'ida, to ya karya alkawari. To waɗannan sun yi nufin ma kashe manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya. Akan a kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda a kashe duk musulman duniya gaba ɗaya. To sai suka zo suka ce su manzon ma za su kashe. To da Allah ya zo ya bayyana masa ya tsere da shi, sai Allah ya masa umarni cewa waɗannan mutane a fidda su daga gurin, a kore su. Sun karya alkawari, ba su dace su zauna kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda za su iya cutar da shi. Wasu malamai suka kara da cewa bayan sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya tsira, sai kuma suka haɗa kai da Nasara na Najran cewa su zo su shigo ta gurinsu, domin suna gabashin Madina. Daga gabashi kuma sai jeji, har yanzu idan ka je daga ƙarshen Madina ta gabar inda suka rayu, za ka samu sai duwatsu sai jeji sai bayan gari, har yanzu ɗin. To sai suka ce in suka zo su zagayo su shigo ta gurinsu, ma'ana ta jejin gabar, za su ba su dama su shigo gurin, sai su shiga su samu nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa. To shine Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wancan alkawari da suka yi, sannan kuma ya ba su labarin ai sannan kuma ga wannan manufa da suka yi na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine sai Nasara na Najran, Allah ya kame su daga zuwa su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da su Banu Nadir da suke nan, da su Nasara na Najran duk a kore su. Najran ita ma tana kusa da Saudiya, makwabciyar Saudiya ce ko a yanzu din. To saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su ma a kore su. Akwai ma yankin garin An-Najran da yake cikin garin Saudiya, yake cikin kasar Saudiya a yanzu haka. Wato ma'ana akwai larabawan Najran a yanzu haka jajaye sosai sama da sauran larabawa. Wa'innan Najran ma'ana ba tana makwabciyar Saudiya ba, tana cikin kasar Saudiya ita Najran. Saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa umarni ya kori wa'innan Nasara daga wannan gurin. Wasu suna rubuta a littattafan tarihi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori kiristoci a Najran. To ba a kore su ba sai da umarnin Allah, kuma bayan sun karya alkawari. Sannan aka kori Yahudu Banu Nadir, su kuma Yahudawan Banu Nadir, su kuma Allah ya ce a fidda su. Su ne waɗanda lokacin da aka zo fidda su, Allah ya sanya tsoro a cikin zuciyarsu. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidi al-mu'minin, Allah ya ce fa'tabiru ya ulil absar, ku kula ku riƙi izina da aya, ya ku ma'abuta basira da hankali. Sauran Yahudawa kar ku sake yin irin aikin da Banu Nadir suka yi, ku kuma musulmai kar ku yi aiki irin nasu, kuma kar ku yi koyi da su. Don haka fa kaffa aydiyahum ankum, shine wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake tunawa mutane, ku tuna ni'imar da Allah ya yi a kanku lokacin da wasu mutane su ne Banu Nadir suka yi nufin abunan kashe manzo sallallahu alaihi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala yake fa kaffa aydiyahum ankum, sai Allah ya kame hannuwansu daga gare ku. Sai Allah ya ce wattaqullah, sake duba wannan aya ta sake cewa wattaqullah, ku ji sauran mana ayoyin duk da muke wucewa a jere yanzu, kowace in an yi magana sai a ce wattaqullah, ku ji tsoron Allah. Wa idza bahatta ani taqi wajadtahu rajulan yusaddiqu qawlahu bi fi'ali, in kana neman taqi shine mutumin da aikinsa yana gaskata maganarsa, maganarsa tana gaskata aikin, to da ka mu zaman tuma tsoron Allah masu jin tsoron Allah tsoron shiga azabarsa kwatsayin rahamarsa shine takawa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yin aiki domin shiga rahamar Allah da kuma yin aiki domin samun tsira daga azabar Allah Allah ya tsirar da mu daga azabar Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minu Allah ce ga Allah kadai mu'minai su dogara ma'ana mu'minai su dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin al'amuransu jujjuyawarsa duk abin da mutum zai yi dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala kasuwa zaka yi ka dogara ga Allah me kake yi aiki ne sana'a ne a kwadago ne duk abin da zaka yi falyatawakkalul mu'minun mutane su dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wa 'ala Allah ga Allah kadai falyatawakkalul mu'minuna mu'minai su dogara ga Allah kadai dogaro ga Allah shike ba mutum mafita cikin dukkan sanani yasa annabi sallallahu Allah sun fi kowa dogaro da Allah annabi Musa alaihi salam lokacin da fir'auna suka biyo ya biyo su shi da rundunarsa fir'auna yace inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana laza'irun sun bata mana rai kuma su ci hantsi guda ba ku fito mu je mu gama da su naji sun gudu shi da su da Musa su da Musa to daga ku fito a shiryo mana gwarazan mutane su fito mu je mu yi hantsi daya mu gama da su suka fito suka biyo annabi Musa alaihi salam da shi da bani Isra'ila sun gudu a lokacin suna cikin guduwa sun zo ga daji kuma ga ruwa ya tare su ba inda za su juje ba jirgin ruwa ba komai ruwa ya tare gaban su za su yi baya fir'auna ya riga ya taho shi ma gashi fir'auna ya taso daga baya ruwa kuma ya tare gaba suka rasa inda za su falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna la mudraku lokacin da runduna biyu suka ga juna rundunar annabi musa ta ga rundunar fir'auna rundunar fir'auna ta ga rundunar annabi musa da ta biyo don ta kashe lokacin da juna suka fuskanci juna sun ga juna ba dama su dawo baya domin ga rundunar fir'auna nan suna ganin su su yi gaba kuma ruwa ya tare kana ashabu musa sai mutanen annabi musa suke cewa inna la mudraku lalle mu wallahi shikenan kawai an gama da mu magana ta kare yau amma annabin Allah annabi Musa alaihi salam me yace kana yace kalla ina inna ma'iya rabbi sayahdi tare da ni Allah yana tare ni sayahdi zai nuna mun mafita wannan shine karfin tawakkali na annabawa ruwa ne a gaba bayan da za a yi aure baya kuma ga abokan gaba da makamai ko ko ba ku da makamai amma duk da haka bai karaya ba yace inna ma'iya rabbi sayahdi lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cikin kogo shi da Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kafirai sun taso akan su kashe su ga sunan sun zo sun tsaya a bakin kogo ga dunduniyar su suna gani Abubakar radiyallahu ta'ala anhu hankalin sa ya tashi saboda shi yana ganin za a kashe manzon Allah ba rayuwar sa da mu da ita kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dame shi kenan sai ki cewa ya rasulullah dayan su da zai sunka yanzu nan fa da sun sunku ya za su gamu yake ga yawa manzon Allah cikin rada ci ya rasulullah gashi su ne a cikin kogo su kuma inan kafirai ga sunan sun zo da ababen hawan su da makamai da komai sun zo ne kawai don kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Suraqah ibn Malik suna tare a lokacin Abubakar radiyallahu ta'ala ya ce ya rasulullah dayan su in yi sunka yanzu nan zai gamu yanzu nan inda yanzu wai wai zai gamu ga su suna tsaye suna magana amma imani da karfin tawakkali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Abubakar ma zannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma me kake tsammani mutum biyun da Allah shine na uku su ha mai da za a yi cikin nasara akan mu muna tare da Allah Allah zai mana mafita saboda haka Allah ya musu mafita ya kange su to duk halin da ake ciki annabawan Allah ko ma suke ga Allah lokacin da aka zo yakin Badar kafirai sun ninka manzon Allah da sahabbansa nan ki uku kafirai su dubu uku da wani abu ne da ɗari uku da wani abu su dubu uku da ɗari uku da goma sha waɗannan kuma su ɗari uku ne kafirai su dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da wani abu wasu riwaya suka ce su dubu ɗaya mu'minai kuma su ɗari uku ne da goma sha uku kawai ko goma sha hudu ko goma sha biyar amma a lokacin ga kafirai da manya-manyan makamai kuma suna da ababen hawa amma musulmai kafin su iso gurin ma abun hawan su sharing suke yi mutum uku su hau doki daya, ma'ana mutum biyu sai su hau doki, in aka yi tafiya aka yi nisa sai ɗaya ya sauko ɗaya ya hau, haka da haka suke tafiya ba su damu hawa isheshi. Suna cikin wannan hali aka zo ga su kafirai sun ja daga sun tare gurin ruwa, abin da sun tare abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare gurin ruwa, ruwan Badar. Su kuma kafirai sun zo da makamai da ƙarfi sama da yadda kowa ke tsammani, kuma sun ninka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ninki uku, su ɗaya bisa ukun kafirai ɗin, saboda haka akwai laran biyu bisa uku na yawa daga ɓangaren kafirai. Bayan da za a yi, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yace, babu wani daga cikinmu da na farka cikin dare, ma minna illa muttaji'un wa na'imun wa qa'idun, babu wani ɗaya daga cikinmu da na kalli sahabbai face wanda yake zaune saboda gajiyar tafiya da yunwa da kishirwa da ɗawainiya ta ruwa aka yi da ƙasa. Yace, ma minna illa qa'idun, cikinmu ba kowa nake gani ba sai wanda yana zaune, wani ya dogara da bishi abunan da kata da dutse, wani ya jinginu da ɗan uwansa, kowa ya gani. Wa muttaji'un, wani yana kwance. Wa na'imun, wani yana bacci. Illa rasulullah, illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banda manzon Allah. Fa innahu qa'imun yusalli wa yad'u, shi yana nan yana tsaye yana sallah yana addu'a yana roƙon Allah, ya Allah ba mu nasara akan su, ya Allah ba mu nasara akan su, hatta asbaha, har gari ya waye. Wannan tsananin tawakkalin annabawa da Allah ke, duk abin da ya dame su bai damu, suna komawa ga Allah su ilhahi da addu'a. Allah yana son mulhina biddu'a, masu tsananin nacewa da addu'a, ya Allah ka bani, ya Allah ka bani. Wani da zaka ga ya nace wa mutum ma, ya buga masa waya anjima, ya buga masa waya ya je gobe, ya ce masa sai sati mai zuwa, ya sake komawa ya ce masa sai sati biyu masu zuwa, ya ce masa sai na dawo daga tafiya, ya ce masa an neme mu a Abuja, ya ce masa an neme su a kasar ina, ya ce masa zai je Samira kasa kaza, ya ce masa zai je kaza, amma da ya ji ya dawo, wani fa ba da lamban waya yake yi, wai in kun ji wane ya zo gari da Allah ku buga mu, saboda yana nesa da makwabtan gidan wannan, kuma dai ya zo ku buga mu, duk abin da nake zanta su mutum fa. Allah tabaraka wa ta'ala baka da lokacin ilhaji, kanace masa, kanace wa Allah, Allah yana son a nace masa da daddare, ka fada ya Allah abu kaza nake so, da rana ka fada ya Allah abu kaza nake so, kana tafiya ka fada ya Allah abu kaza nake so, ya Allah gidan haya, ina gidan haya ya Allah, ba ni gida nawa, sujjada Allah ba ni gida, ka dago Allah ba ni gida, ka tafi Allah ba ni gida, ku ta wallahi sai kaga gida ta inda baka zamani. Amma kawai shi mutum ya zo gaba ɗaya kana ta bacci, ka rasa abin da zaka wada, in ka fito surutu kana tafiya ba tazrihi, kana tafiya ba ambaton Allah, a Allah yana son naji. Me yake so ne? Malaiku su, ya Allah wancan bawanka ne ya nace, ya ce kai kaɗai yake so ka bashi. Ce me yake so? Ce ya Allah gida kawai yake so. Ce ku ce na bashi. Azirta shi ta guri kaza sai gidan ya fito. Amma ina ba ma ilhaji, ba ma nacewa Allah tabaraka wa ta'ala. Kai fashewa Allah da kuka, wallahi fashewa Allah da kuka, ba dan jinjiri in yana neman abu fashewa yake da kuka ba, sai ka ga uwarsa ta rasa inda za ta yi, dole sai ta bashi, kawai ta bashi da ta ce abu nan, ya ce abu kaza yake so, to kai ba ka fashewa Allah da kuka, cikin dare ka ta zubar da hawaye gemun ka ya cike, kana ambaton Allah, ba wani kan yi kira ba, Allah kuma halicinka, duk abin da za ka iya na naci da kaskantar da kai, wallahi ka yi shi, ba a gaban kowa kake ba, kuma in kai hakan abun alfahari ne gare ka, abun alfahari ne kayi fadanci a gurin da ake fadanci, abun alfahari ne kayi sujjada a gaban lillahi, abun wanda sujjada ɗaya a gaban Allah wanda aka yi ta domin Allah, duk fuskar da aka yi sujjada da ita domin Allah wuta baya kona ta, sujjada ɗaya a bayan ƙasa aka yi ta domin Allah wuta ba zai kona wannan fuskar ba. To wanda za ka zo kai wannan sujjada a gabansa, yaushe za ka tsaya ka damu da wani abu? Saboda haka fatawakkalu ala Allah, ku dogara ga Allah, wallahi Allah zai baku ta inda ba ku zamani, Allah zai muku mafita cikin abin da ba ku zamani, cikin sati ɗaya sai Allah ya zuta ka, cikin balle wata, balle shekara, Allah tabaraka wataala zai maka mafita ta inda ba ka zamani. Saboda haka wa ala Allah falyatawakkalul mu'min, ga Allah kadai mu'mine su dogara, kar ka damu da wani, kar ka cutar da wani, kar ka zalunci kowa, ka tsaya kawai ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da kake yi, ka zama mutumin kirki, kar wani abu na sharri ya fito daga gurinka sai dai alkhairi, wanda biye mu'amala da kai yace alkhairi ko daga alkhairi banda sharri, ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala. In ka koma ga Allah to ka tsira, kuma kar ka ce an ce mu yi dogaro ga Allah mu daina sana'a, a ba haka ka ce al-akhdhu bil asbab wala ya halal, kana sana'a ka dogara ga Allah cikin sana'ar, ya waye zai wa sana'ar albarka ta fadada ta yi karfi ka zamanto kaza mai amfani? Allah tabaraka wa ta'ala, zaka ka dogara da shi cikin neman ya sa maka albarka cikin sana'ar, ya sa maka albarka cikin kasuwancinka, ya sa maka albarka cikin aikin da kake yi, ya sa maka albarka cikin mukamin da kake da shi. Amma ba zalunci, ba danniya, ba hadama, ba cutar talakawa, ba ɗaya dukiyar talakawa, duk wannan ka barranta da shi, kana neman arziki kawai a gurin Allah na halal. Haka wa alallahi falyatawakkalul mu'minu, ga Allah kadai mu'minai su dogara, Allah ba mu ikon dogaro gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam law antum tatawakkaluna alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, da kuna dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro, Allah zai azurta ku kamar yadda ke azurta tsuntsu. Ta ruduki ma sun suma ta ruhu bi sala, tsuntsu ya tashi ba komai a cikin sa, yayi gaba ya doshi wani guri ya dawo yana da abinci har yana ciyar da yaya. Saboda haka mu dogara ga Allah, arzikin Allah yana nan ta inda ba ma tsammani, maimakon ka zubar da mutuncinka dogara ga Allah, abu zai zo har gida, wallahi ya same ka arzikin, zai zo har gida ya same ka. Abun da kake kai ne ka rike abun da ka rike tsakaninka da Allah, kana sana'arka, kana aikinka, kana abu kazanka, kai dai kana roƙon Allah albarka. Za ka fita daga gida roƙi Allah albarka, ya Allah na yi niyya zan fita zan je kasuwa, ko zan je gurin aiki, ko zan je gurin sana'ata, ya Allah kar ka sa in cuci wani a gurin sana'ata, ya Allah kar ka sa in zalunci wani a gurin sana'ata, ya Allah azurta ni da halal na dogara gare ka, ya Allah ka ciɗo mun da arziki ta inda ba na tsammani ta fita. Kullum aikin ka kenan, wallahi za ka ga abun mamaki, za ka ga abun mamaki daga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma za ka samu arzikin da ba wanda zai ma gori a kansa, ba wanda zai ma gori, ba wanda zai ce ba mu muka buɗa masa ba, wane da yake ta tinkawo, ba mu muka yi masa kaza, ba wanda yake gaya ma wani, ya buɗa maka ya toshe kar ya buɗa. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ka ta inda ba ka zamani. Za ka وعلى الله فليتوكل المؤمن. نعم.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
Allah tabaraka wa ta'ala ya koma tina wa bani Isra'ila irin alkawarin da ya yi da su, da kuma ni'imar da ya yi musu, da kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su da yin wasu abubuwa domin ya taimake su su ci nasara su samu ladan wannan al'amura ɗin a gurinsa, ya kuma tanada musu tunanin cewa za su shiga aljanna matuƙar sun bi shi, ya kuma tabbatar musu cewa in sun tsaya akan dokokinsa zai takanka musu ta hanyar tserar da su daga wuta ya kuma kankare musu zunubansu, amma su ci kashe ruda. Wannan ya faru a wannan kissa ɗin lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci ya umarci bani Isra'ila annabi Musa alayhi salam da mutanensa su yaki jababira. Jababira wato wasu mutane da suka yi saurin kai, suke kuma da ƙarfi a bayan ƙasa, suke kuma da girma a bayan ƙasa. Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi Musa alayhi salam da mutanensa su je su yaki waɗannan mutanen, su kuma zauna a garinsu su wanzar da imani da kuma karantarwa irin wacce Allah ya saukar na At-Taura. To lokacin da aka sanya wannan, sai Allah ya umarci annabi Musa alayhi salam ya zaɓi mutane guda goma waɗanda za su zai a mutane guda goma sha biyu. Mutane guda goma sha biyu daga kowane ɓangaren family, wato ma'ana daga kowane ɓangaren zuriya. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su sun zamanto isna ashara asbab, dangi jikoki goma sha biyu ne, ma'ana dangin gida gida ko kuma zuriya zuriya goma sha biyu. To sai Allah tabaraka wa ta'ala da cikin kowace zuriya a zaɓi mutum ɗaya. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambace su waɗanda aka zaɓa a kowace zuriya, ya kira su ɗaya bayan ɗaya, wanda yake so ya san sunayen sai ya duba tafsirin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ƙarƙashin wannan aya. Allah ce walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila, haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya riƙe alƙawari tsakaninsa da banu Isra'ila. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ba'athna minhum 12 naqiba, sannan sai muka tada a cikinsu muka zaɓi mutane goma sha biyu waɗanda za su zamanto su ne shugabanni ko kuma monitoci nukaba, wanda za a ce wai monita kam da Hausa mai
kula
a mai kula a gunan wanda ake sawa ba a yi mace monita yana monitorin a misali irin wanda ake sawa a aji a ce wannan shine monitan aji kaza mai kula da ajin, amma kuma me sunansa da Hausa a dungure kalma
shugaban
aji na wala yanzu ka gaya mana kalma da shugaban aji shugaban aji ba wani abu nan mai taimaka makiyayi a yi makiyayi ga a yi abu ne aiki saboda aka yi to jagora amma na taɓa ji an taɓa faɗan kalma da Hausa gaskiya an taɓa faɗan kalma da Hausa yana ga wajen wanda suka yi zurfi cikin Hausan kenan a wanda yake yana ma fassara nan ne isna ashara naqiba kalman naqib ko ba yana fassara wannan ayan bane amma an kawo naqib ne a larabci akwai wanda ya fassara amma ni na manta gaskiya kalma haka. To jagoran abunan jama'a ko kuma shugaba, Allah tabaraka wa ta'ala sai aka zaɓi shugaba daga kowace abunan zuriya aka ɗauko mutum guda. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alƙawari da su, an kawo kisoshi daban-daban, wasu kisoshin Isra'iliya mana ba a gaskata su ba a ƙaryata su. Idan riwaya ta zo Isra'iliya in malamai sun tabbatar da rauninta ko kuma aka samu ta yi karo da nan su karara, to wannan riwayan take kawai ana jefar da ita saboda rauni. In aka samu ta yi karo da nassi ana jefar da ita, wani sai labarin Isra'iliya sukan kawo shi ne kawai don su yi fada da Alkur'ani ko kuma don su kawo wani labari tamkar tatsuniya kaman jingina wasu abubuwa da basu dace zuwa ga annabawan Allah. Kamar sai annabi Dawud alayhi salam ya leko ta window a gidansa sai ya ga wata mata sai ta burge shi saboda kyawunta annabin Allah, wannan tatsuniya ce. Ba wani annabin Allah wacce yake iya leka mata ta window ya ga ta burwa sai ka ce irin yan jami'a ɗin wanda suka kusa aure, yan jami'a da suka kusa aure level 3 yayi sama ne ko nawa ne shi wannan zai iya leka ta window in ya ga wanda ta maza sai je bi sharuɗan addinin musulunci nan da nan sai ka ga an aure insha Allah. A magana irin wannan Isra'iliya ce, don haka akwai Isra'iliya, in Isra'iliya suka yi karo da ayoyin Allah wannan ba a karban su, sannan in aka tabbatar da cewa masu rauni ne kuma ba a karban su. Abu ne Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yakan kawo riwayat Isra'iliyat kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala akwai riwayoyi da yawa wanda suka malamai suka tabbatar da cewa ba su inganta ba a cikin Isra'iliyat da ya amfani da su a cikin littafin tafsirinsa. Ibn Kathir ma wani tarihi kan dauko irin su da kuma a cikin littafin sa Al-Bidaya wa An-Nihaya littafin tarihi akwai tarihi da yawa wanda basu inganta ba kamar yadda malamai suka tabbatar shi kansa Ibn Kathir din rahimahullahu ta'ala wani tarihi in ya kawo tarihi yakan ce wannan bai inganta ba idan kuma aka zo aka kasa gane ingantaccen tarihi ne ko ba ingantacce ba kuma ya zo daga bani Isra'il labari din to wannan akan yi tawakkufi sai a tsaya la tusaddaq wa la tukazzab ba za a karyata wannan labarin ba ko ba za a karyata ba za ka gaskata shi ba kiza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in sun ba ku labari da wani abu la tukazzibuhu wa la tusaddiquhu fa la rubbama tusaddiquna al-kadhib aw tukazzibuna al-sidq su al-kitab in suka ba ku labari kar ku karyata su kar ku gaskata su cikin abun da aka kasa gane gaskiyar sa wataƙila wani sa'in za ku iya gaskata su akan abun da ba gaskiya bane haka kuma wani sa'in za ku iya karyata su akan abun da kuma gaskiya ne domin su ahlul kitab ne suna karanta littafi to shine akwai riwayoyi daban-daban da kissosi da aka yi ta jinginawa a cikin wannan tarihi wasu su malamai suna tawakkufi ba a cewa eh bai yi ba kuma ba a cewa tabbas kuma yayi wato misali sauran adawa ne waɗannan mutanen amma in ka duba za ka ga malaman tafsiri yawanci sun fi kiran su jababira jababira al'umma annabi Musa alaihi salam aka umarta su je ayan Allah a cikin alqurani ta ce fa hal tara lahum min baqiya lokacin da Allah ya halakar da adawa sai ce fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga wani saura babu abun da ya saura to amma sai wasu malaman suka ce to ai annabi Hud din alaihi salam da aka tsere da shi da sauran wanda suka yi imani su din ma halikan su irin wannan sauran mutane ne ko wataƙila su ne suka hayayyafa sai aka samu ɗan sauran tarsasinsu a can amma suna da imani sai a ce a to ai wataƙila waɗannan ko duk da za ka samu a yi ta bayanai ne dogaye duk abin da ka faɗa sai ka ce meye dalili sai an ce meye dalili sai ka yi ƙoƙarin kawo dalili to amma idan ka duba sai tafsiri sai ka ambace su jababira a wasu malaman sun yi ƙoƙarin kiran suna ɗin sunan garin da suke wasu ce arina wasu ce a baitul maqdis suke wasu ce a suna wata alƙarya ce a gefen baitul maqdis duka malaman sun yi ta ambatu yawancin su abubuwa ne da suka isa wani suke ta zuwa ta hanyar banu Isra'il Allah tabaraka wataala ya umarci annabi Musa a je a yaki waɗannan mutanen a gama da su wannan umarni ne daga Allah shine sai aka tana da waɗannan mutanen cewa su je su dubo garin da yanayin wannan mutanen kuma su yi alƙawari in sun dawo kar su ce komai yadda yanayin duk abin da zai ba wa mutanen su tsoro in sun dawo to kar su bayyana shi abin da zai zama to kuma zai taimaka wa mutane wajen su fita yaƙin to in sun je in sun dawo su bayyana shi abin da zai ƙarfafi mutane shi ya kamata su faɗa abin da zai kashe wa mutane gwiwa bai kamata su faɗa ba aka tada waɗannan mutane goma sha biyu su je su bai to a cikin riwayoyin da ake rawaitowa na kissoti za ka ji an ce da suka zo farkon shigowarsu gari sai suka ga wani lambu suna tafiya kafin su je jikin lambu a ce mai lambun ya zo mai lambun da ya zo wani sai aka ce sai ya ga wasu halitta ga can ƙasa kamar mutane don suna da kunnuwa irin nasa da hannuwa irin nasa da ƙafafuwa irin nasa sai ya kwashe su goma sha biyun gaba ɗaya sai ya ɗora a tafin hannunsa ya matso da shi kunnensa don ya ji me suke faɗa to wannan magana kamar abu ne wannan yana daga cikin irin kisan da ake ambato saboda haka sai ce me ku kuma su waye suka ce su halittan Allah ne me ya kawo ku nan suka ce mun zo ne mu duba saboda tsabar sun kare ma sai suka kasa koye mata suka ce za mu zo mu yaƙe ku ne sai aka ce mu zo mu duba mu gani da kuɗin da za ku yaƙe mu ce eh amma muna so mu ga sarkin ku don mu bi masa bayani shine sai ya ɗebe su a tafi hannu sai ya zo ya zuba su a gaban sarkin ya ga wasu halitta nan wai za su zo wannan kaga wani abu ne wanda an rawaito a cikin fassara wannan wasu abubuwa ɗin akan ba da labari har a zurfafa a wuce gona da iri to idan ana fassara alƙur'ani abin da ya inganta ya tabbata haka ake so a faɗa abin da ya zamanto ƙari ne ba a buƙatarsa a alƙur'ani domin ana so ne a sanya zukatan mutane su yi imani da abin da ake faɗa in Allah ya kawo ƙissa sai yasa a cikin ƙissas akwai abubuwa da yawa al-qisas wal-malamis labarai da tarihi ai ko a rayuwar mutane ma duk abin da ya shafi labari yawanci akan samu matsala in dai bada labari ne in mutum zama mai yawan bada labarai to gaskiya zaka samu ya samu matsala yawanci saboda haka labarai ko da na alkhairi ne ba su su yawa yawanci sai dai in abu ne da ake so a nusar da alkhairi duk labarin da za a bayar na alkhairi ne in aka faɗe shi daidai lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kance annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi mana nasiha ya kuma ba mu abunan bayanai ko ya yi mana wa'azi sannan kuma yakan tsallake wani sa'i ya bar mu haka kawai wani sa'i annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya basu ayi sallah a wuce ayi sallah a wuce ba tare da ya mutu nasiha ko ya mutu wa'azi ba sai lokaci can ma'ana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar da wannan ashe hatta alkhairi wani sa'i akan tsallaka abu nan balle kuma in ya zamanto labari ne ko magana wani sa'i yawanci akan tsallake abu nan inda ya kamata a tsaya to in kuma labarai ne yanzu da za a ce labarin kaza ka samu wani mutum ya baka labari ka samu wani ma ya baka labari akan abu sai ka yi ta jin sabani da kai wani zai kara maka abu ɗaya ne aka je aka gani ake so mutane biyu su bada labari daban-daban sai ka ji wancan ya baka labari da ƙari wancan ya baka labari ya rage kuma sannan duk mai bada labari in yana bada labari ana sauraron sa musamman in dai labari ne kawai ba na alkhairi ba ba nasi ba ba fassarawa ba labari ne kawai na aji ko kuma ba alkhairi ba sharri a ciki ko kuma labari ne na tarihi sai ba mu labarin tarihin tudun madamana akwai wata kuka da ake cewa kukan menene bago shawara yanzu ka samu mutane a cikin anguwan tudun wada ka ce a ba mu labarin bago shawara ba ko kuma rijiyar kundu wai laru ka zagaya ta anguwan ka ce a ba mu labarin rijiyar kundu wai laru mana ko kuma ce kasuwar mata ba mu labarin kasuwar mata mana to in ka samu wani in ya rinka zuga ma bayani akan kasuwar mata sai ka rasa yadda za ka yi da wuya in dai labari ne to haka labari yake shi yasa abu aka samu isra'iliyat a cikin kisas da malami shi yasa malamai suka ce ba inda aka shigar da abubuwa mawdu'ai wanda ba su inganta ba a cikin addinin musulunci irin gurin tarihi a cikin gurin tarihi aka yi wa addinin musulunci illa a dalilin tarihi akan samu mutumin kwarai a muzanta shi saboda mai tarihi wani kawai zai fara baka tarihin wani gida ko tarihin wani mutum ya ce ai da can an yi kaza sai aka yi kaza sai kaza shi kansa wata kuna ya manta abubuwa da yawa saboda shekarunsa akwai dike da yake samun mutane abu na educationist ba sun tabbatar ba psychologist akwai abu na trace dike ko ba haka ba trace dike akwai lokacin da ba za ka iya trace ne abu ka tino kai tsaye akwai lokacin da za ka rinka tinowa amma a hankali aka ce to ya ne kaza kuma sai ka gaji mutum ya yi shiru tukuna sai ce oh malam wane to trace din nasa ba ta iya tunawa sai ya tuna sai malam wane makwabcinka wani bari dogo wanda yake zaune wanda kuke zuwa masallaci ɗaya da shi oh wanda yake zama ta koban kaza saboda abunan kwakwalwansa ta so matafiya a kwakwalwan kuma da ba zai ma tuno ba saboda ya riga ya tafi yana nan ne kawai a raye amma basirar ta tuno abu nan to wannan dan adam lokacin da ya kai duk kuma lokacin da aka ce tarihi to masu ba da shi mafi girman shekaru ne domin su suka san an yi kaza su suka san an yi kaza to sai ka kawai da tijo yana ta ba ku labarin shi kansa ya harbuta mai sani ya harbuta cikin abun da yake ba da labari saboda mai labari to sai kaga ya faɗi abun da ba haka ba ko kuma ku rubuta sai a shigar da labarin da ba gaskiya ba ne saboda wanda yake ba da labarin akwai matsala baya iya tino abubuwa ba kamar da yake saurayi ba baga daga cikin malaman hadisi akwai wanda ana karɓan hadisinsa in ya faɗa da ka a lokacin shekara ta kaza lokacin da yake rayuwa a gari kaza ana karɓan hadisinsa in ya faɗa da ka amma da ya ƙaure koma gari kaza bayan shekara ta kaza in ya faɗi hadisi da ka wannan hadisin akwai matsala a cikinsa sai inda ya buɗe littafi ne ya karanta malaman hadisi sun tace hadisi ta irin wannan hanyar saboda lokacin da yanzu akwai wani daga cikin malaman hadisi a lokacin da ya zo da komai ka tambaye shi da kake. Amma wata rana ya dauko hadisi, ya dauko isnadin hadisi, yana tafiya da yazo kai sai dora ɗaya daga cikin sahabbai akan hadisin alhali hadisin Abu Huraira, sai dora sahabi dalibin da yazo gurin sa, amma wannan isnadin kuma sai naji kaman isnadin wane ne ka kawo, sai shiru yace kwarai. Daga ranar bai sake faɗan hadisi an rubuta ba, ya lazumci gidansa har Allah ya karɓi rayuwarsa, iyakacinsa daga masallaci sai gida. Yace ba zai sake faɗan hadisi an rubuta ba, don kar a faɗi ya faɗi kuskure ya dingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aje a yaɗa wa duniya. To haka labari inda labari ne, to labarin ya shiga abubuwa da yawa, an shafa wa musulunci kashin kaji ta hanyar labari da tarihi, an shafa wa manya-manyan mutanen kirki managarta kashin kaji ta hanyar labari da tarihi. To in kana karanta tarihi ka mai da hankali, ba kawai duk abin da kowa ya rubuta shi ne kawai zai isan maka a cikin fahimtar addinin musulunci ba, ko zai isan maka cikin fahimtar mutanen kwarai ba. Wasu za ka ga rubuce-rubucensu a kan sahabbai suka yi, to ba komai za ka karanta ka ce eh haka sahabbai suke ba, ko ma ummahatul kutub, ko ma gaskiyar lamari. To haka nan wajen fassara Al-Qur'ani, wannan mun yi haɗa magana a kansa ne saboda illolin da aka yi wa waɗanda suke lura da tarihi kaɗai. Sai ka samu musulmi tarihi kawai yake karantawa, yana ganin matsalar musulmai na ƙwarai ta wani ɓangare a tunaninsa, saboda shi iya tarihi kawai yake karantawa, kuma iya tarihin da ya zo gunsa kawai yake karantawa, ko kuma ɓangare ka za kawai yake karantawa, 'yan gurgudu sun yi rubuce-rubuce, iya shi ya sani, bai san meye masana musulunci suka rubuta. To an yi illa sai ga shi musulmi ne, amma hankalinsa ya ƙi kwanciya a wannan ɓangaren saboda tarihin da ya karanta. To gurɓataccen tarihi yawanci mutane suke karantawa, don haka akwai matsaloli cikin tarihi. Shi yasa wajen fassara musulunci, wajen fassara ayoyin Al-Qur'ani, ana lura sosai wajen maganar tarihi, musamman abin da aka rawaito daga Ahlul Kitab da kuma wasu abubuwa da wasu mutane suka shata suka shiga cikin musulunci ta hanyar tarihi wadda bai inganta ba. Duka wannan ya kamata musulmai su mai da hankali, in sun samu damar tacewa kuma su tace, su rubuta wa musulmai tarihi na gaskiya. Allah tabaraka wa ta'ala, saboda haka tarihai da aka yi ta bayowa cikin wajen fassara wannan da kuma sifanta wa'innan jawabiya, akwai abubuwa da yawa wanda babu bukatar da mun yi ta ambatonsu. In an duba littafin tafsiri suna nan da yawa kata-kata, sai dai a mai da hankali wajen zaɓen abin da ya dace a zaɓa. Saboda haka Allah ya ce an zaɓi mutum 12, wa qala Allahu, sai Allah ya ce musu inni ma'akum, ni ina tare da ku ya ku bani Isra'ila mutanen annabi Musa, ina tare da ku, zan saka kan muku, zan yi muku abin da kuke so, la in aqamtumus salata, tabbas matikar kun tsaye da sallah. Abu na farko tsaye da sallah bayan imani da annabi Musa da abin da ya zo da shi. Wa ataytumuz zakata, kuma kuka bada zakka, wannan ke nuna an shar'anta wa'innan abubuwa din a addinin annabi Musa alayhi salam, Yahudawa da Nasarawa an shar'anta musu. Wa amantum bi rusuli, kuma kuka yi imani da manzannina, Allah bai ce kuka yi imani da manzona ba, saboda imani da manzon da aka aiko musu imani ne da dukkan manzanni. Wa amantum bi rusuli, kuka yi imani da manzannina, wa azzartumuhum, sannan kuka taimake su, nasartumuhum, kuka taimake su, wa aqrabtumullaha qardan hasana, sannan kuka ba wa Allah rance-rance mai kyau, ma'ana kuka yi infaki kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa, al-infaq fi sabilillah, kuka ciyar da dukiyarku da Allah ya hore muku wajen ɗaukar kalmar Allah, ko kuma kuka ba wa miskinai, mabukata da fakirai a lokacin da suke bukata. Allah ya ce in kuka yi wannan, la ukaffiranna ankum sayyi'ati, tabbas zan kankare muku zunubanku da kurakuranku, wa la udkhilannakum, Allah ya ce wallahi tabbas zan shigar da ku jannatin aljanna, tadri min tahtiha al-anhar, ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin aljanna, akwai ƙorama ta zuma wadda zalla a gidanka za su rinka gudana, ba wai a aljannan gaba ɗaya akwai koguna wanda duk 'yan aljanna za su rinka taruwa suna layi suna iba ba, a wane a aljanna, ai gidan wani ma mai guri a duniya ba a layi ana iban abu, wasu ma masu mulki ko masu kuɗi ko masu abin duniya ba sai sun yi layi suke a gudun ba, komai ɗebo shi suke su kawo gidansu, suna da halin su sayo a kasuwa, Allah ya hore musu. To wannan horewa sai daga Allah tabaraka wataala, musamman wanda Allah ya hore musu ta hanyar halal, sun ji daɗi sun samu ta hanyar halal, Allah ya kara musu arziki ya kara mana, ya ba mu arziki na rufin asiri. To idan mutane ta hanyar arziki suka samu wannan fani mahu wato madalla da shi, ko fani mahu madalla da shi, Allah tabaraka wataala ya in kun ciyar daga dukiyanku kuka ba wa Allah rance rance mai kyau, to zan shigar da ku aljanna wadda koramu suke gudana a ƙarƙashi. Akwai korama na zuma, akwai korama na abunan na ruwa, akwai korama na giya, akwai korama na nono, madara, nau'o'in duk abun da mutum yake so ya sha, akwai su a gidan aljanna a cikin gidansa suna gudana. Anhar, wa'innan koramu gaba ɗaya kowa a cikin gidansa ne. Iba kuma ba sai ya zo ko ya iba ko ya fito ya iba ba, masu ɗebo masa mala'iku ne. A ɗebo a kawo mutum ya sha a lokacin da yake bukata. Don haka Allah tabaraka wataala ya ce akwai aljanna koramu suna gudana a ƙarƙashinta. In kun yi wa'innan abubuwa Allah ce zan ba ku shi. Faman kafara ba'da zalika minku. Allah ya ce amma duka wanda ya kafirce daga cikinku bayan wannan alƙawari din, Allah ya ce faqad dhalla sawa'a sabil. Haƙiƙa ya ɓace tafarki miƙaƙƙe wanda yake kaiwa zuwa ga aljanna, ya ɓace wannan hanya. Allah kiyaye mu. Don haka in kun yi imani kuka yi abin da Allah ya ce, Allah ya yi alƙawarin ba ku kaza, haka ya gaya wa Banu Isra'ila. Amma wanda duk ya kafirce ya bar abin da Allah ya ce, ya ƙi bin umarnin manzonsa Annabi Musa alayhi salam, to wannan Allah tabaraka wataala ya ce ya ɓata tafarki miƙaƙƙiya, tafarki madaidaici wanda yake kaiwa zuwa ga aljanna, wannan ya ɓata. Allah ya kiyaye. Na'am.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة
Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana duka wannan abun da Allah ya yi musu, sai suka warware alƙawari. Maimakon su bi Allah, sai suka warware alƙawari, suka ƙi bin Allah tabaraka wa ta'ala. Waɗannan mutane kuma masu saurin kai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani al'ummar su za su yi koyi da su. Shi yasa kullum akwai abin tsoro a rayuwarmu in muka zamanto muka ga cewa mun ɗau ƙafa gaba ɗaya rayuwarmu mun jingina ta irin rayuwar Yahudu da Nasara. Ba kula da amana, ba kula da kaza, ba tsoron lahira, ba cina tsayuwa gaban Allah, sannan dukiya dai ta zo dai ko ta halin kaka, kuɗi dai ya zo dai ko ta halin kaka, a cuci wannan, a ga yaudara, ga ha'inci, ga cuta, ga zamba cikin aminci, kowa da abun da yake. Duka wannan tabarkin Yahudu ne, ga karya alkawari. Abinda aka yi alkawari tsakani da Allah ba a yi. Mutum zai iya alkawari ya ce wallahi zan yi kaza, amma ba zai yi. Wallahi zan ba ku kaza, ba zai bayar ba. Wallahi zan baka kaza, ba zai bayar ba. Duka wannan karya alkawari ne da muka saba da su. Wallahi zan biya ran kaza, ana ba mu salari, wallahi zan kawo da shi, rubuta ma, ka rubuta. Ana yin salari zan biyo da shi. In an yi salari za ka kawo, zan maka waya ma ba sai ka zo da kanka ba. Zan zo in biya ka kuɗinka. Ana yin salari ba za ka gan shi ba. Ina alkawari babu. Wannan tafarkin Yahudu da Nasara ke. Da yawa a cikinmu ana nan a cikin wannan hali. Da yawa. Musamman ma'aikata wallahi. Ma'aikata gaba ɗaya ba a tsoron Allah a cikin alkawari. Yawanci sai ƴan kaɗan daga cikin wanda Allah ya zaɓa. Alkawari dai kam a ce ran kaza in an yi mana salari zan kawo, in an yi kaza zan kawo. Salarin nan ka koyi nawa ne? Yanda ma'aikata suke faɗan salarin nan shi yasa ko miliyan nawa ne gaskiya ba zai ishi mutum ba. Mutum za ka ji ya ce wa mai kaji in an yi salari, mai rago in an yi salari, mai yaji in an yi salari, mai hula in an yi salari, mai shinkafa in an yi salari. Ai, kai ba ka san ƙarya ne? Dole a san matsala. Dole a san matsala. Ka yi abun ya wuce yawa. Ha, ya kamata mu mai da hankali wallahi. Duk wani abubuwan da muke yi, Allah yana rubuta su. Za mu zo mu tsaya a gaban Allah. Mun karya alƙawari wa wane, mun karya alƙawari wa wane, wani ma ba mu biya ba gaba ɗaya har an koma ga Allah ɗin an ƙi biya. Saboda mai an yi haɗama, an yi haɗama ya yi yawa. Wani za ka ga mutanen da suke bin sa bashi lallai suna ransa, wani za ka samu haka ne. Saboda yana ɗan zuwa ya ji an ɗan goge shi a masallaci, to sai ka ga suna ransa kam, amma abun bai ya gagara. Saboda an yi haɗama, an yi haɗama. Gaskiya yana ta tunanin gaskiya daga yanzu yadda na ji wa'azi yau ɗin nan daga yanzu ni kawai bari sai ka ga ya ɗau biro yanzu wani yadda yau da daddare zai je ɗau biro ya kaga da ya sake maimaita sunayen masu bin sa bashi. To amma an yi haɗama, an wuce gona da iri, shine matsala. Ya za ka tsaya kullum kai cikin bashi? Ka lissafa salarinka ka tsaya ya ishe ka kullum. In ya so ya zama iyakacinsa kankan watan yana karewa da shi din ya kare, amma dai kar ka yadda a ce wai gaba ɗaya kawai kullum kai kana cikin bashi. Baka san ran da za ka mutu ba, ka mutu da bashi, ka je gun Allah da bashi. Wannan kar a yi haka, sai in ya zama bashi na larura wanda ya zama to dole. Allah ya kiyaye mu. Fabi ma na ƙarfi mi saka mu duk da suka karya alƙawari. Wannan Allah tabaraka wataala yana faɗin abun da ya yi musu sakamakon karya alƙawarinsu. Ina ga wannan aya ɗin za mu dakata, in Allah ya sa muna raye gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya, gobe za mu ci gaba daga wannan aya insha Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما لم يسمنا مجنر إتكافي لوكو تنشيكنسا قد أبيو ما في ذاتي علي أن صلى الله عليه وسلم إنزي شكا إتكافي دقران عشرين قوتا yakan wayi gari a cikin masallaci ne. To amma mutu yana iya zaɓen lokaci na yammaci, ma'ana rana ta faɗi masa zai yana cikin masallaci. Yanzu idan misali mutum ya yi niyyar shiga itikafi yau juma'a, zai fita bayan kwana uku, daga nan zuwa ko litinin ko talata zai fita kenan wataƙila ko lahadi. To idan yau yake so ya shiga shigan dare, to yanzu ya fi zai shigo kenan. Kar ya ji rana ta faɗi bai shigo cikin masallacin ba, sai zo sai jira rana ta faɗi, ranan kam a masallaci zai sha ruwa kenan. Mana rana tana faɗuwa ya sha ruwa a masallaci da niyyar shiga itikafi, shi kenan ya riga da ya yi itikafi. Ba zai rinka surutai wanda ba su kamata ba, ba zai rinka yin wasu ayyuka ba sai wanda aka ce mai itikafi zai. Wannan shi ne lokacin shiga. Ran da idan aka wayi gari asuba sai alfijir yake, to kaga ya ci daren nan gaba ɗaya, daren asabar kenan, wato yau ya shiga juma'a daren asabar ya ci wannan daren, gobe kuma aka ini har magariba ta yi, to rana tana faɗuwa ɗaya kenan. Ya ci ini da dare, za ka ini da dare, ini da dare, zai fita in ya ga dama in alfijir yake, to na rana ta uku ko ta huɗu, ko kuma in ya ga dama zai fita bayan rana ta faɗi yana cikin masallaci na rana ta uku ko ta hudu, bayan rana ta faɗi shikenan sai ta tsira sai ya fita daga masallaci ya gama itikafi kenan. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai mai tafiya da bayan rana ta faɗi ne ce ma nan shi ne a nasa a mace cikin gidanta, kuma ya rika da cikin ya yi a cikin sallar ta hajji lokacin da yake dala.
A mace ba za ta bi sallar tarawihi in dai ba ta zo ta haɗa sahu da mata a masallaci ba, ma'ana in akwai gurin da aka keɓe wanda mata za su zo masallaci su yi sallah shi kenan, amma duk lokacin da gini gine-gine da hanyoyi ko hanya sun raba tsakanin sahu da masallaci, ko kuma za a iya samun damar da mutum ba zai ma ji sautin liman ba, to wannan ba zai bi sallah ba, mutum baya bin sallah yana daga gidansa. Aisha radiyallahu ta'ala anha tana daga gidanta, amma tana ɗakinta gashi ne na jikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma takan yi sallah ita kadai saboda ba masallacin ta zo ba. Don haka in za a bi jam'i sai a zo masallaci, in mata ne in akwai inda aka keɓe musu na mata suna zuwa su yi sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima'a Allahi masajidallah, wannan sun samu damar za su iya zuwa masallaci. In kuma babu inda aka keɓe sallansu wa buyutuhunna khairun lahunna, amma yin sallansu a gida shi ya fi musu alkhairi, saboda haka suna cikin ɗaki ma inda ya fi can ciki suna cikin yin sallansu, wannan shi ya fi alkhairi gare su wallahu ta'ala alam, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Don haka ba za su bi tarawihi suna daga cikin gidajensu, wallahu a'lam. Sannan ya ce za a iya sujjada addu'a cikin tahajjud, a wannan ai muhimmin abu ma kenan, wallahu ta'ala a'lam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti Allahumma hadina, ya karantar da Al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu, Allahumma hadina bi man hadayt wa afina bi man afayt wa tawallana bi man tawallayt wa barik lana bi ma atayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt, har zuwa karshen ta. Wannan ya karantar da sahabbansa ko Al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu. Sannan yin addu'a, ana iya yin addu'a a faɗi maganganu din da suka dace, amma shin annabi sallallahu alaihi wasallam bai rera ba, amma ko babu hani wajen rerawa? In rerawa ne wuce gona da iri ne wajen yawo da murya da makamantarsu, wannan ana iya cewa a daina in yana lahani ga larabci din, amma in dai baya lahani ga larabci za a kira larabci din. Wani sa'i yakan karfafa mutane wajen jure tsayuwa, yanzu kamar misali irin manya-manya a'imma, yanzu misali mu dau misali Sheikh Abdulrahman Tudai hafizahullahu ta'ala, in yana addu'a zaka ji rerawa yake, amma in yana rerawa yana hatta yana girgiza zuciyar mutum, in yana faɗin wasu abubuwa, sannan kuma yakan ƙara ƙarfafa mutane. Saboda haka babu hani da yake kar a rera, matuƙar babu lahani cikin larabci din, amma in rerawa ya kai ga lahani wannan wajibi ne a bashi. Domin Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yana cewa yin lahani da shi da magabata da yawa suna cewa yin lahani cikin addu'a yana hana a karɓi addu'a ne, in an yi lahani cikin larabci. Saboda haka sukan ce mun zargi kanmu idan muka canja wasali, wasalin ƙasa ya koma sama, muka zargi kanmu in muka ga addu'ar mu bata karɓuwa saboda wasalin ƙasa sun kai shi sama. Kaga wasu suna da dukka wajen larabci, to kaga wannan in akwai wannan abu na illoli ɗin sai a ce kar a rera. Kuma sannan irinsu ɗaya bayan ɗaya sai ya rinka addu'a Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallana, wannan yayi daidai shi ma, amma wacce rera ba laifi ba ne, wallahu ta'ala a'lam. Babu inda muka ji ko malamai suka ce laifi, yawanci kar ka ɗauko abinda nassi bai bayyana ba ka yi ƙoƙarin cewa za ka abuna aibata shi. Yawanci ana so ne a sa wa mutane mafita, kullum ba wa mutane mafita, matuƙar ba su yi karo da nassi ba. Mu kuma a zamanin yanzu kullum rufe wa mutane mafita muke, da za mu samu mu ɗau wani mu tsunduma shi a wuta muna so za mu aikata a zamaninmu na yanzu. Alhali kuma su ake gashi nan yana so sai ya shiga wuta, to ana so ne ka jawo hannunsa kar ya shiga wuta. To shi yasa mun kullum za ka ji abuna wani yana ma tambaya, ce akwai wanda wata rana yana yin tambaya, ce to amma malam suna yin kaza fa, ce saboda amma bai zama tu haramu ba kuma malakin sun yi kazan fa suna yin kasu wai dole sai ya kai su amma sai su da babu ba haka bane ba so sai ka kai mutum ka matse shi da babu ko da ya matse kansa da bango in akwai hanyar bashi mafitaka ka bashi wannan shine abin da ake so ma'ana a rinka karantar da mutane a fahimci menene addini mafi girman abu kenan yanzu karantar da mutane sannan a wanke imani a farfado da imanin mutane imani yayi lif in akwai shi ma to ana so a farfado to wani yace akwai to a dai farfado da imani wallahi wa'ala
sai mai tambaya ta kace yace malamu sune suna da kanwa to suka kai shi wani shekara goma kuma tana da yawanci idan suka yi maka magana ko ta
ana samun irin wannan illa ɗin idan wa ko yana ƙoƙari ko yana jin karatu ko ya yi karatu sama da yadda aka yi a gida ɗin shi yana ƙoƙarin a tarbiyyantar da sauran yara kannensa sai ga iyaye kuma ba sa ba shi goyon baya akan samu a wasu gidaje za ka ga wa yana iya ƙoƙari a kan kannensa uba ko uwa sun ce masa a yare su zamanin su ko kuma yarinta ne ko kuma ka cika tsanani ko abun kunnan na ustazai kun cika tsanani kaga alhali su kuma suna ƙara shekaru ne saboda haka abun da zai yi ba za su iya yi ba saboda shekaru da suke da shi da kuma rauni da suke ƙara samu a rayuwarsu wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce mutum ya samu yana raye ya samu ɗan da yana iya taimaka masa wajen tsayawa ya tarbiyyantar da sauran 'ya'ya na ƙasa wani ba ƙaramin ni'ima ba ce to bai dace ba mutum ya hana shi sakewa wajen tarbiyyantar da su irin tarbiyyar musulunci yarinya tana yawace yar shekara goma a nan za ka ji iyayen suna ta yar shekara goma kuma meye in yace ta sa hijabi hawa wannan yar yarinyar ma ta sa hijabi ko wannan kaza ana so ta tashi ne da tarbiyya na hijabi to rashin hijabi ba wannan yar yarinyar da ta fito da rashin hijabi ita kuma a ina ne aka ce dai tarbiyya ta sheda to saboda haka gaskiya iyaye masu irin wannan ɗabi'u ko wannan hali ya kamata su gyara su kuma ba wa 'ya'yansu manya haɗin kai wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu domin tarbiyyantar da 'ya'ya da tsawa da akwa 'yan shekarun baya makwabci ma yana iya tarbiyyantar da 'ya'yan makwabtansa za ka makwabci in ya ga yara suna abu za ka kawai ya musu tsawa ko ya musu bulala duk sun tafi gida sun je da abin da suke kuma makwabci idan ya doso da kaya za ka ga an je an karɓa an karɓe shi an kai masa har gida yanzu kuma uban da kansa in ya taho da kaya ba a karba sannan kuma yanzu in wani makwabci ya yi wa yaro tsawa ba ya dake shi ba sai yaron ya je gida yana kuka sai ka ga uban yaron ya fito bakin titi ya riko shi na cewa sai ka dama bakin ciki ake da mu a unguwar nan saboda haka za mu yi kaza to duk mai son ganin ka ko wanda baya son gani ko mai ba ka'ida wani gyara kayanka bai zama sauke mu raba wannan tarbiyya ta lalace yawanci a yanzu saka mutum yaro ɗansa ɗan ƙarami yana iya mutane rashin kunya shi kuma yana riƙo yaron yana goyon bayansa kai duk abin da kake so kaza ko ba wanda yake sai kaza da kai shi abin da kake so to wata ran za a ga abin da bayan shi wannan yaron yanda aka saka masa ake ganin yayi abin da yake so wata ran ba za a ji dadi daga kowa yana da haƙƙi shi yasa malamai suka ce bai halatta ba ka ga yara suna wani abu wanda zai kai su ga halaka misali yaro ya riƙe ko makami ko karfe ko yana jefe ka wuce kawai baka hana shi ba duk da cewa tarbiyya ta lalace a yanzu amma haƙƙinka ka yi magana duk inda ka ga wani yaro yana wasa ko da wuka ko da karfe ko yana jefa dutse bai kamata yi wannan jima ba sai kai kar ka yi sai ka wuce in bai yi ba ya daina alhamdulillah in bai bari ba saboda lalacewar tarbiyya irin ta yanzu ka isar da abin da yake kanka amma in ka gan shi yana wasan jefe ko yana wasa da wuka ko suna wani abu da bai kamata ba baka ce ku bari ba kawai ka wuce saboda ka ce a zamanin yanzu ai kaza ne in kuka wayi gari kuna yin haka za a samu matsala tsakanin al'umma kuma sannan kana da laifi dole sai ka yi magana in ba a yi aiki da shi ba ka sauke abin da yake kanka amma in wannan zai ga yara suna kaza ya wuce, wancan ma ya ga yara suna kaza ya wuce, saboda wannan tsoron karwai a zo a yi masa magana, to fa al'umma ta lalace. Sannan bai kamata ba kuma in mutum ya yi wa yara faɗa a zo an kai masa wa'ina abubuwa ne, balle ma yayansu. Wannan kuma ya nuna ana zubar masa da daraja ne shi waɗin, ta yadda za su rena shi. Domin yaro in ya san cewa in yi wa ƙanin in wanzu ya masa faɗa, iyaye za su yi wa wan faɗa, to shi kenan kawai nan gaba ba zai ma damu da wan ba, ko ba zai san mutuncin wan ba. Saboda haka in ka girma, ɗanka ya girma, yana kula da ƙannensa, to ka samu wata falala daga Allah tabaraka wa ta'ala. Kana ma iya tara su ka tabbatar musu cewa duk wani umarni da na ga wannan ya mu ba ku bi shi ba, to ku tabbata za ku sani. Kuma duk wanda ya ma reni ka gaya mu, wannan yana da muhimmanci. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Da haka sai kaga an samu wannan na babba ya rena da na ƙasa da shi, na ƙasa da shi, su rena da na ƙasa da shi, na ƙasa da shi, duk wanda sai kaga an samu reno mai kyau da tarbiya mai kyau. Wallahu a'lam.
Insha Allah da yana ga za a yi wani lokaci kenan.
Allah ma da yace bai yi alƙawari ba, amma kuma insha Allah dai muna roƙo, kuma muna fatan insha Allah za a yi, saboda gaskiya ya dace sosai irin wannan, sannan kuma ya cancanta ahlul lidhalika. So insha Allah dai insha Allah za a yi. Bari mu arriba kinsa mu ci masa divino, saboda kuma Allah ya yarda za a yi. Yawa, insha Allah ta Allah, kawai muna fatan dai Allah ya bada ikon mu yi insha Allah. Yawa, amma insha Allah za a yi. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu, dukkan waɗanda suka turo suke buƙatar ƴan uwa musulmai su taya su da addu'o'i, da wanda ya ce an ba shi mata a yaro kun a taya shi da addu'a ya samu muhalli da kuma samun dacewa cikin aure, da wanda ɗan ce yana ɗauke-ɗauke, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya gane ya daina. Dukkan waɗanda suke marasa lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suke da damuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe mana damuwa, ya sauƙaƙe musu. Waɗanda suke da kowane irin abubuwa na buƙata, Allah tabaraka wa ta'ala ya biya wannan buƙata. Waɗanda suke addu'a Allah ya sa malaman jami'a su daina yajin aiki su dawo, Allah ya sa su dawo. Allah kuma ya sa su ma inda abin da suke so kuma sun cancanta, Allah ya sa a barsu. Sannan kuma dukkan waɗanda suke da buƙatu, dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin buƙatar da yake da ita, Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana buƙatun. Allah ya sa abinda zai zama alkhairi gare mu Allah ya tabbatar mana da shi, abinda zai zama sharri gare mu Allah ya raba mu da shi, duk wani abu da zai zama fitina Allah ya raba mu da shi, duk abinda yake alkhairi ne Allah ya ba mu shi ya ƙara mana shi. Allah ya ƙara mana arziki na halal, Allah ya ba mu arziki na halal, Allah ya mana albarka a cikin rayuwar mu, Allah ya azurta mu da dogaro gare shi ba dogaro ga wani abu ba, Allah ya azurta mu da dogaro gare shi. اللهم ارزقنا التوكل عليك ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى غيرك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. Allah ya sa mu zamanto masu tsananin tawakkali ga Allah cikin duk abin da muke yi. Wanda suke da basu suka akan su Allah ya ba su ikon biya. Wanda suke bin bashi aka rike musu kuɗaɗen su Allah ya sa a biya su. Wanda duk yake cikin damuwa na basu suka yanzu yake nadama akan basu sukan da yake, Allah ya ba shi ikon biya. Allah ya sa duk wani wanda yake da bashi Allah ya ba shi ikon biya. Allah ya sa mu kuma Allah ya raba mu da bashi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma yassir lana umurana wassir auratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulati umurina. Wanda suke shugabantar mu Allah ya ba su ikon yin adalci. Abinda zai zama fitina a rayuwa in suna nufin aikata shi Allah ya sa su gane kar su aikata. Abinda zai zama alkhairi a rayuwa in suna nufin aikata shi Allah ya karfafe su akan aikata shi. In sun manta da shi Allah ya tunatar da su. Allah ya sa su yi abinda talakawansu za su ji daɗi su yi walwala. Addinin musulunci zai karfafa ya ɗaukaka. Duk abinda zai zama sun aikata addinin musulunci ya samu cigaba, musulmai sun samu walwala, al'umma gaba ɗaya sun samu kwanciyar hankali da jin daɗi, Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su akan aikata shi. Wasu wanda suke rike da wasu makamai, in burinsu alkhairi ne Allah ya taimake su. In kuma akwai wanda suke da burin cinye kuɗin talakawa, Allah ya sa su gane. Allah ya sa su gane ba daidai ba ne su daina. In kuma ba masu daina ba ne Allah ya canja su, ya kawar da su, ya kawo mafi alkhairi. Allah ka taimake mu, ka ba mu ruwan sama mai albarka. Allah ruwa da ka ba mu a cikin waɗannan kwanaki ko a wannan rana ta jiya, Allah ka sa ruwa ne mai albarka. Allah ka ba mu ikon gode maka a kansa. Allah ka ƙara mana ni'imar ka, ka saukar mana da ruwa mai albarka da damuna mai albarka. Ma jari 'yan kasuwa Allah ka yi masa albarka. Allah ka ƙarfafa mu, ka ɗaukake mu, ka ɗaukaka addinin musulunci. Inda ake zaluncin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake su. Iyayenmu Allah ka gafarta musu zunubansu. A wannan yammaci mai albarka na Juma'a cikin watan Ramadan, ya Allah abun da ka raba na 'yantawa daga wuta zuwa aljanna, Allah ka azurta mu da mu da iyayenmu da kakanninmu. Allah ka azurta mu da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu. Allah ka samu na daga cikin wanda Allah ka 'yanta su daga wuta zuwa aljanna. Allah ka 'yanta wuyayenmu daga wuta zuwa aljanna. Allah ka gafarta mana. Allah ka sa iya zuriyarmu su zama qurratu aynin lana. Allah ka sa kar mu ga abun da bai dace ba cikin zuriyarmu. Allah ka sa duk abun da zamu gani ya zama na alkhairi da farin ciki duniya da lahira a cikin zuriyarmu da rayuwarmu gaba ɗaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qina sharra a'da'ina bima shi'ta ya zal jalali wal ikram. Subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.